Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 14 ga watan Maris daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Masu sauraron yau da gobe shirin matasa. Yau ma muna kan maganar zamantakewar aure. Da neman hanyoyin gyara zaman ma'aurata kuma ƙalo-ƙalo ba rufa-rufa za ku ji bayanan da wasu za su ɗauka wuce gona da iri ne ko kuma muhawara ce ta banza. Amma ga masu neman ceto aure daga mutuwa da kuma ma'auratan da ke son gyara zamansu ba haka ba ne. Kuma dama makasurin shirin yau da gobe shi ne ya taɓo duka batutuwan da suka addabi al'umma waɗanda a al'adarmu tana hana yin magana a kai. Waɗanda ba a saba ji a rediyo ba. Saboda haka, a zauren matasa, Madina Dauda da abokan tattaunawarta na tafi da ƙarshen muhawara akan wannan batu na zamantakewar ma'aurata.
Akwai wasu bayanai da aka yi a game da ire-iren wannan halaye na mazanmu, na su kawai a lokacin da duk yake buƙatar matarsa shikenan ko ta so ko ta ƙi lokaci ne kawai da za ta saurare shi. Ana mishi fasara da fyaɗe. So da yawa mun sha jin wannan. Kuna ganin haka ne?
Ku kasance da zauren matasa domin jin wannan muhawara. To amma ta ɗaya gehen saduwa ta ma'aurata tana da sharuɗa da ƙa'idoji, waɗanda mahi yawancin lokuta ma'aurata ba su damu da bin waɗannan sharuɗa da ƙa'idoji ba. A ɓangaren maza da mata kowanne na da kuskuren da yake yi akan wannan. A ɓangaren maza waɗanne kura-kurai ya kamata su guje ma?
Na farko kar ya zo da tsakar dare tana bacci. Sai ya yi kyakkyawan samun lokaci da ya dace. Na biyu sai ya tabbatar wurin nan, karye wurin nan ya fiye zafi, karye fiye ƙanƙariran sanyi. Sannan kuma wurin shimfiɗa ce wanda dai za a ji daɗin gabatar da wannan abin a tare da shi. Sannan abu na gaba sai ya tabbatar wurin is secured. Kar ta zo tana ƙoƙarin yin jima'i da shi tana tunanin burin za a iya buɗe ƙofa a shigo. Haka zalika kar ya zo mata kuma ya dawo ya yi ni duk ya buga yana wari da hammata tana wari. Sannan kuma sai ya tabbatar bakinsa ba wari.
To za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo mu ku ji bayanai masu ilmantarwa da faɗakarwa cikin girmamawa a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
A zamantakewar ma'aurata shin kullun namiji ne zai fara bayyana ma matar shi buƙatar yin jima'i ko ita ma mata za ta iya fara bayyana ma mijinta buƙatarta? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. A gaskiya ga mata ya danganta da irin abokin zaman da Allah ya haɗa ki da shi wato namiji. Wani in kika nuna masa kina da buƙatar shi zai ji kin burge shi, zai ji kuma dan haka a ran shi kin damu da shi, zai kuma san ba shi kadai ne ke da buƙatar hakan ba har da ke. To amma ga wani namijin kuma ba haka abin yake ba, zai yi wa mace kallon jarababbiya, wani ma zai ji har yana faɗa wa abokansa sirrin matar tashi na jima'i, ko idan suna da yawa a wajensa ya riƙa faɗa ma abokiyar zamanta wato kishiya. Shi yasa saboda irin halayya na maza mu mata muke da kamun kai a wannan ɓangaren. Sako daga Zuwaira Yusuf Macina.
Malama Zuwaira, maganar ki hakan take. Don kuwa zaman aure ya fi daɗi da ƙarko idan ma'aurata duka na nuna junansu buƙatar hakan, musamman ga mace. don kuwa al'adar malam Bahaushe yana ganin yin hakan kamar wulakanta kai ne, kuma abun ba haka bane, sanin ciwon kai ne da ƙara danƙon soyayya a tsakanin ma'aurata. Sako daga Khadija Buhari.
Amma hakikanin gaskiya mu mata duk namijin da kika nuna masa buƙatar ka a hili to kin samu matsala, domin wulakanci sai kin gaji da ita. Misali, zargi zai shiga tsakaninki da mijinki, rashin yadda da wulakanci kala-kala, kamar ya ce ina aiki kuma ya ki kula ki da dai sauransu. Allah ya kyauta, amin. Sako daga Nana Bilkisu Kabiru.
Ni ana wa fahimtar in har auren soyayya aka yi, to kowa zai iya neman dan uwansa, duk da matan mu Hausa Fulani ba haka suke ba. To amma inda so kowa yakan iya neman dan uwansa. Sako daga Alhaji Yusuf.
Gaskiya mu mata muna da matsala, ko in ce matan Arewa. Mace ta nuna wa mijinta so sai a ce da kunya balle jima'i, an san mu da kunya. To amma a arme ba wannan. Sako daga Karima Ibrahim.
Kai VOA, lamarin naku fa ya fara wuce gona da iri. Irin wannan magana bai kamata ba ku sa a muhawara. Sako daga Buba Mai Goro Gashuwa.
A hakika wannan batu ne mai mahimmanci kuka tabo, domin a daular mu ta Hausa, Niger ko Najeriya, ko ma duk inda Hausawa suke, akwai kawaici bisa tarbiyyar saduwa tsakanin miji da mata. Alhali arme akai ba zina bace ake yi. Saboda haka ya kamata ma'aurata su rika fahimtar junansu, musamman ma ita mace. Ba dole ba sai namiji zai neme ta idan yana da bukata ba, a'a, ita ma ya kamata ta tsokano shi, domin mahi yawan mazaje suna sha'awar matarsu ta tsokano su da kanta. Saboda yin hakan yakan ƙara roman soyayyar saduwar tsakaninsu. Sako daga Haruna Abubakar.
A al'adar malam Bahaushe, da kamar wuya mace ta nuna maitarta, wato sha'awarta a fili, saboda kunya da kuma ganin kar ajinta, wato class, ya zube a wajen mijin. Wanda a wasu lokuta kuma wajen jan ajin ne ake rasa ajin, har ya sa mijin ya fara tunanin ƙaro aure. Sako daga Idris Ibrahim Mai Sallah Funtuwa.
Wani abin sai yau da gobe. Akasari malam Bahaushe shi yake fama da irin waɗannan matsaloli ta iyali. Kunya da rashin wayewa shi yake hana su buƙatar mu a lokacin da suke so. Amma da zarar mun buƙaci hakan sai su amince. Sako daga Alkasim Jibril Adam.
Haka ne al'amarin yake, amma su ma'aurata an fi so ku kasance masu wasa da junanku, saboda a lokacin da buƙatar hakan ta taso, ba za ku ma ganewa ya fara nuna buƙatarsa ba, sakamakon kowa hankalinsa ya kaɗu. Sai dai mu nemi ilimi, Allah ya sa mu dace. Sako daga Usman Mamuda.
Yau da gobe sai Allah. Wannan tambayan naku yana da huska biyu. Da maza suke da haƙƙin neman matansu da jima'i. Yanzu zamani ya wuce nan, duk macen da ta jira wai sai mai gidanta ya fara, to za ta zama kwante. Wasu mata a wannan ƙarni sun sha gaban maza a zancen neman jima'i. Sako daga Hosea Gwaza.
Ina so ku sani, akwai bambanci tsakanin mace da namiji ko ta gefen sha'awa. Ita mace ana iya saduwa da ita ko ba ta sha'awa, shi kuma namiji bai iya yin jima'i sai yana cikin sha'awa. To kaga ko addini ma cewa yayi, in ka nemi bukata wurin iyalinka taki, to mala'iku za su tsine mata, amma ba a kawo hakan ga namiji ba. Sako daga Yusuf Amowa Waja.
A gaskiya mata sun yi maza sha'awa, to amma sai dai sun yi maza hakuri. Sai namijin ya bijiro da tashi sha'awar, to kuma sai ta amince. Amma ba ta iya kai kanta, sai dai namijin ya kai kansa, kuma sai ta ja masa aji sannan. Sako daga Aminu Muhammad.
To lallai yau da goben sashen Hausan gidan rediyo na VOA, abinda ya kamata a ka'idar zamantakewar ma'aurata shi ne, a duk lokacin da bukata ta taso ta ɓangaren jima'i a tsakaninsu, wanda duk sha'awar hakan ta same shi, ya cancanta ya neme shi ko ya neme ta, domin biyan bukatar junan ma'auratan biyu. Sako daga Sa'idu na Inna Rahamawa.
Ni wallahi ga baki ɗaya VOA ban ga amfanin saka wannan muhawarar a kafar yaɗa labarai ba. Me yasa ba za ku takaita ga abin da zai kawo mutane gyara da ci gaban rayuwarsu ba, sai wannan muhawarar da ma zan iya kiranta ta banza? Kun yi kuskure wallahi, kuma ni idan da a ra'ayina ne, to ku canza maudu'i. Sako daga Ashiru Lawal na Goma Ruwan Bore.
Wannan maudu'in yana da mahimmancin gaske. Kowa yana iya nuna wa dan uwansa buƙatar shi a duk lokacin da yake da buƙatar dan uwansa. Har ma mace tana iya neman namiji ta yi jima'i da shi, ba yadda mutane ke tsammani ba wai namiji shi yake neman mace. Maganar ba haka take ba. Mace ma na iya neman namiji. Domin koyan yadda mace ke neman namiji sai a koma makaranta. Allah sa mu dace. Sako daga Siraji Habu.
Da farko zamu duba manhohin shari'a wajen bada umarnin ayi arme. Daga cikin manhohin akwai halasta ma jinsin dan adam junan su ta yadda za su biya ma junan su bukata irin ta ma'aurata. To idan muka lura zamu ga cewa waɗannan jinsin na dan adam kowannen su yana iya yin sha'awa ta jima'i a lokacin da ba lallai ne a ce ɗaya jinsin yana sha'awar ba. Kenan in aka ce lallai jinsi ɗaya ne yake da ikon neman ɗayan a yayin buƙatuwar jima'i to za a tauye ɗaya ɓangaren wanda a dokokin musulunci kowa ana ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata. Wannan ce ta sa shari'a ta bar abin a buɗe, ta ba wa kowane ɓangare damar neman ɗaya ɓangaren a lokacin da ya ji yana da buƙatar jima'in domin adalci irin na addinin musulunci. Saƙo daga Abu Muhammad.
Yanzu ga zauren matasa kuma ga masu tattaunawa Husaina Muhammad da Zainab Ahmed Maska da Fati Isa da kuma jagorar muhawarar Madina Dauda.
Akwai wasu bayanai da aka yi a game da ire-iren wannan halaye na mazan mu na su kawai a lokacin da duk yake bukatar matarsa shikenan ko ta so ko ta ki lokaci ne kawai da za ta saurare shi ana mishi fasara da fyaɗe so da yawa mun sha jin wannan. Kuna ganin haka ne?
Eh za iya kiran shi fyaɗe din saboda kin ga a lokacin da namiji zai nemi matan shi ta ki ya nemi sa karfin tsiya yana iya zamana bayan ya gama din ya jiji mata rauni sannan psychologically ma abun zai dinga affecting ɗinta zata zo ta shiga tsoron shi zata zo ta shiga tsoron shi duk sanda zata gan shi gaban ta zai shiga faduwa ko duk sanda wani abu zai shiga tsakaninta da shi koda bibita ta karfin tsiya ba zaki ga ta kyamatan abun ga kuma tsoro da zai shige ta ga kuma
maimakon
soyayya yawa da maimakon ta ji dadi kuma ta so shi sai zama tana tsoron shi kuma ta zama tana ma kyaman shi daga baya ta zama ta fara kin shi.
To wannan yana shafin aure?
Gaskiya yana shafin aure sosai yana shafin aure kamar yadda idan ta gan shi za ta tsorata in ta gan shi da razana da dai sauransu wannan zai iya haddasa kiyayya a tsakaninta da shi hakan zai sa ta ji bata son shi ko kuma ta ji dai ya fita a ra'ayinta dai da dai sauransu zai iya shafan aure sosai ma kuwa har ma ta kai ga arabu ko kuma ta kai ga wani mugun abu.
To wace hanya za a bi kike gani Fatima wajen shawo kan irin wannan matsalar?
To a gaskiya dai ni shawara ta farko shine namiji idan zaka aure mace a farko ka tabbata wannan fa abokiyar rayuwa ce zamu rayu tare zamu shawara tare zamu kashe tare zamu binne tare haka ya kamata ya zama to idan ka dauki wannan aniya tun farko to komai zai zo da sauki amma mutun dama a ranka wannan ai ita kawai in kawo mata cefane ne kawai ta haifa ta yi wannan to ka dauko babban matsala dan kuwa ba za ka daraja ta ba diye da kai saboda niyyar ka dama ba dan ku kashe ku binne bane ita ai bata san komai ba. To in ka dauko wannan aniyar na kar ba za ka yi shawara da ita ba ita dai kawai ba ta san komai ba a ba ta ci ne da sha sai ta haifi yara ta yi wannan shikenan ta kula da su to dama ka dauko wutan kashe gidanka amma muddin ka sa wa ranka idan ma yarinya ce mai yuwa ko ba mai zurfin ilimi ba ko kuma ba mai yawan shekaru ba a hankali idan kana shawara da ita kuna wannan sai kaga ka sa mata hankali a jikinta tana ta zama ga ta mace ce karama amma mai manyance wato ma'ana idan ta yi magana kaman wata mai shekaru da yawa saboda tana tarayya da kai kana sa ta a hanya kana kuna shawarwari tare ta samu idea daga gurinka ta samu abubuwa ta karu da kai amma muddin ka ce a wannan to ita din ma karan kanta ba za ta san me take yi ba ita dai kawai ta mai da kanta baiwa kawai idan ka zo ga abin da kake so yara ga abin da kake so ita ta gama shikenan duk abin da ya same ka a waje sai dai ta ji a bakin jama'a kawai an ce ai gurin aiki ko kuma wajen sana'a kaza ya samu jinki a wani ya ban taba ji ba sai a bakin wani to ke ina ranki kina da hanga to duk wannan bai dace ba dan shi zai kawo mutuwan aure kuma mata da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli.
Zainab, menene daraja mace?
Daraja mace ni ana fahimtan shine ka san ciwonta, ka san cinta, ka san shanta, ka san matsalolinta, sannan ka san abinda take so, ka san abinda ba ta so. Sannan akan dai maganar yin shawara da mace din nan da yana da amfani. Yanzu misali in kika yawancin kotuna in kika je, misalin kotunan da suke arewan mu, in kika je duk yawancin cases din da ake akan mata da miji ne, mata da miji ne. Wani kije abin dariya, wani kije abin takaici. Kin gane? Wani ma abun ma bai ma kamata ma a zo ma nan gurara ana buɗa shi ba. Duk irin wayannan rashin zaman a fahimci junan shi yake kakkawo irin wannan abun. A lokacin da namiji zai zauna, matan shi ita ce sirrin shi, ita ma matan shi din ita ce shine sirrinta. Su kashe su rufe kamar yadda Fatima ta faɗa a tsakanin su, ba ma sai wani ya ji su ba, ko ƴan uwansu ko iyayensu ma ba sai sun ji ba. Dan ina kike za a ce ma in mace tana yawan daukan maganar mijinta, tana kai ma iyayen mijinta, sai a zo su suna kiyayyen shi a zuciyarsu. Ke ita mata mamanta ma an yi wannan tashin hankali, su suna nan suna kallon shi da irin wannan abu. Duk irin wayannan abubuwan duk fara dinga samun su, ba in za su samu fahimta tsakanin su shi da ita. Kuma ko yaro ne kake so ya girmama ka, ya daraja ka, dole ne kai ma ka girmama shi, ka daraja shi to an extent. Ba wai zaka ce wai dan shi yana ƙasa da kai ba, zaka yi mishi, zaka debo duk wani bola kaga dama ka jirkice akan shi. Sannan malamai ma suna da rawan da za su iya taka muhimmiyar rawa akan wannan matsala. Ya kamata mazan nan a dinga musu wa'azi. Akwai littafai da dama da aka yi su akan yanda annabin tsira ya yi zamantakewa da matan shi. Ina ga babu dan Adam inda ya kai shi daraja gabaki ɗaya duniyar nan, to ko shi ma bai tsaya bai kalli mace a abun banza ba, balantana su da ba komai komai ba. Ya kamata malamai su dinga ja musu kunne, su dinga ka karanto musu wannan littafan, su nuna musu ga yanda annabi ya zauna da iyalin shi, shi ma da yake ya fi kowa daraja a duniya, balantana su shi ma ya zauna lafiya da matansu, ya daraja su kuma ya ɗauke su da mahimmanci. To su waye su da za su ce ba za su yi ba? Ya kamata wannan wa'azin bayan sallar isha'i ko bayan sallar maghrib da ake yi kafin sallar isha'i, wa'azuzzuka da ake yi na tafsir na azumi, ya kamata gaskiya malamai su waye mazajen mu kai. Da ki gani fa wannan namijin matan shi fata fafi shi ilimin addini, amma girman kai ba ya taba barin shi ya yadda ya zauna ya koya daga gurinta ba, saboda yana gani ita ba mutum bace ba, amma kullun tana dafa maka abinci kana ci, ba mutum din nan ba fa, tana nan tana tsaftace maka inda zaka kwanta, ba mutum din nan ba, tana nan tana haihuwan ƴaƴanka, ba mutum din nan ba. To me ya ka dauki ita baka dauke ta mutum ba, ya ka dauki ƴaƴanta ta haifa maka, saboda ai ba nata bane ita kadai, kuma ba yawancin tarbiyan yaran nan yana a wurin su. To ya za ya wanda ba mutum ba yayi maka abin da ya kamata? Kin gane irin abin? Ai
Husaina, shawara ki ga maza da farko kin ga ba sa saka wa matansu mara su yi abubuwan da ya dace da su a matsayin mata, kin ga dai ba su son a ji muryoyin matansu, ba kuma za su saurari matan ba. To ke kina zaune ne kawai, ba a yadda ke ki hulɗa ma da ƴan uwanki mata ba, ba za a saurare ki ba, ba za a yi hira da ke ba, kawai kina zaune a matsayin hoto a ɗakin miji, kin zauna kawai, ke dai ki ƴaƴan nan, ki mai wanki, ki mai guga, ki mai abinci ya ci, amma duk da haka bai ganin ki a matsayin mutum ba ki isa ba. To wace shawara zaki ba irin waɗannan mazan?
Wannan ba ƙaramin tauye haƙƙi a kaiwa mata a gurin nan ba. Mace dai dama tun da kafin ka auro ta kasan cewa ba wai a titi ka ganta kawai ka ɗauko ta ka kawo ta gida kwatsam ba, ko kuma a jikin itace ta fito, ko kuma a'a ita ba rai ne da ita a jikinta kamar yadda kai kake jin rai da kuma jini yana gudu a jikinka ba. Yadda kake son ranka da rayuwarka da jin daɗin rayuwarka, haka ita ma take so. Idan ta kasance tana ƙarƙashinka, dole ne ka mutunta ta, ka daraja ta, ko dan saboda ma ta ji daɗin cewa ashe fa za ka riƙe amana lokacin da ka je ka nemo ta da dai sauransu. Maza da yawa sun sha wahala kafin suka samu matan nan suka kawo su cikin gida, amma da zaran sun kawo su cikin gida, wasu sai su dinga nuna halaye na daban-daban wanda ita macen ba ta taba tunanin cewa zai iya yi mata irin wannan halin ba, amma kuma za su zo suna canza halaye, ɗabi'u kala-kala, wanda kuma hakan ba daidai ba ne. Ya kamata maza a cikin ransu su san cewa amana ce Allah ya ba su, kuma komin daren dadewa wannan amanan sai Allah ya tambaye su ya suka rike. Yana da kyau su san cewa za su mutu su koma ga Allah, kuma Allah sai ya musu hukunci akan yadda suka zauna da matansu. Don haka yana da kyau, kamar yadda ƴar uwata Zainab ta ce, akwai littattafai da yawa da ya kamata su karanta, su bi su ga. Amma ba karanta littafi ba, akwai malamai da suke wa'azi, a sa a waya, a sa a rediyo, a zauna a kalla a TV, a ji yadda ya kamata a kula da mace, a kuma rike mutuncin mace, a san mutuncinta, tunda mahaifiyarka ma mace ce, ya kamata ka daraja wanda take karkashin ka, tunda a matsayinta na uwar ƴaƴanka, matsayinta na mace.
To anan muka kawo ƙarshen wannan darasi na batun tattaunawa a gida tsakanin mata da mijinta. Mun yi ittifaki cewa a gida ma ana fiyade. Mun yi ittifaki cewa ana tauye mace haƙi a ɗakinta. Saboda haka malamai ƙalubale gare ku. Ya kamata a yanzu ku riƙa kira ne a gidajen rediyoyi da dukkan wani kafa da kuka samu. Na bayyana wa maza yadda za su zauna da matansu kamar yadda mai tsira da amincin Allah manzo mafificin halitta a duniya ya zauna da matansa. An yi zaman lafiya a gidansa duk da cewa ba za a rasa samun kishi ba. Amma an yi zaman lafiya, ya taya matansa hulɗa a cikin gida, ya taya su hidima a cikin gida. Ya kuma ce duk lokacin da za ku yi hulɗa da matanku ku lallashe su, ba kullun kun shigo kawai fada. Mace na jin muryar mijinta a kofin gida gabanta ya fadi, shikenan za ta nemi wuri ta gudu ta buya. In yana da ƴaƴa su ne abokanan hirarsa. In ba shi da ƴaƴa kuma talabijin ita ce abokin hirar shi. Ita ma in tana da talabijin a ɗakin ta shine abokin hirarta. To addini bai ce haka ba. Malamai dai ku miƙe ku jawabi wa mazaje ƴan unku a zamantakewa yadda ya kamata, saboda mu samu ragowar mace-macen aure musamman a shiyoyinmu nan na arewa. Wannan ita ce dai darasinmu ta biyu daga hirarraki da kuma mahawarori da muka yi a yadda ake tafiyar da aure na tabbatar da cewa an zauna lafiya a gidaje musamman na musulmi da ƙungiyoyin mata suka ɗauki nauyi. To muhadara ce aka yi a jihohi shida daban-daban a arewan nan. Saboda haka ya kamata dai a yanzu a ga alamu cewa mace-macen aure ya ragu a kotunanmu na arewa. Saboda haka a madadin Zainab Ahmed Maska da Husaina Muhammad da Fatima Isa, ni Madina Dauda da na jara gamar wannan shiri, nake cewa mu kasance lafiya.
Zama ba a kokawa ku zaman ku cikin daɗi lumana.
A gaida Madina, to saduwar ma'aurata na da sharuɗa da kuma ƙa'idoji waɗanda mahi yawancin lokuta ma'auratan ba su damu da bin waɗannan ba. A ɓangaren maza da mata, kowannensu na da kuskuren da yake a kan wannan. A ɓangaren maza, waɗanne kurakurai ya kamata su guje ma? Masanin ilimin zamantakewa da halayyar ɗan adam Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin Share Hagen shiga jami'a a Kano yau ma ya yi bayani ɓalo-ɓalo kuma dalla-dalla a kan ilimin jima'i kamar yadda ya kamata a koyar kafin a yi arme.
Na farko sai ya tabbatar akwai timing, lokacin da ya kamata yi. Kar ya zo da tsakar dare tana bacci, kar ya zo tana wanke-wanke, kar ya zo tana tare da iyayenta ko ƙawayenta. Kar ya zo ta dawo daga makaranta ko ta dawo daga aiki ko ta dawo daga wurin sana'a ko wurin yin kosai ko awara ta gaji. Sai yayi kyakkyawan timing, sai yayi kyakkyawan samun lokaci da ya dace. Ya duba irin yanayin rayuwarsa ya ga wani irin lokaci ne zai ribata da ya amfani da shi. Na biyu sai ya tabbatar wurin nan is comfortable, is conducive. Conducive shine kar ya wurin nan ya fiye zafi, kar ya fiye kankareran sanyi wurin. Sanan kuma wurin shimfiɗa ce ko gado ne ko wani abu makamancin haka wanda dai za a ji daɗin gabatar da wannan abin a tare da shi. Sannan abu na gaba sai ya tabbatar wurin is secured. Kar ta zo tana ƙoƙarin yin jima'i da shi tana tunanin burin za a iya buɗe ƙofa a shigo, ko ɗansu zai shigo, ko ɗan maƙota zai shigo, ko ƙawa za ta shigo, ko wani abu makamancin haka. Ni nakan sha gaya wa mutane cewa dan me yasa ba za su rinka rufe gidajensu ba, tunda mu a ƙasar Hausa mun saba kai tsaye kawai zan shiga tare da sallama ta da buɗe kofar ɗakin mutane, haka zan shiga cikin ɗakin su. To mutun ya rufe main kofar gidansa mana, duk wanda yazo sai ya buga, sai ka gama kintsa, ka gama abin da kake ka buɗe masa kofa. Amma za a yi da rana ko da magariba ko da safe mutun yana so ya jima'i da matarsa, kuma a ce kofar gidansa a buɗe, za a iya zuwa kuma a daga labule a shigo mai har cikin bedroom. Watakila kaninsa ne ko dan makota ne ko wani abu. Dole sai wuri ya zama secured, sai da kwanciyar hankali ta san gida a rufe yake. Saboda mace ba za ta ji daɗi ba, kamar namiji take ba da bai da kunya, ba za ta ji daɗi a ga ko cinyata bane balle a ga al'auranta. Sannan kuma sai ya tabbatar bakinsa ba wari. An ci gurasa ta Yahuza ko gurasa ta wurin menene, an je an ci da albasa da meyi, ka san albasa sai ta sati ba ta fita ba, ko an sha wani farfesu da an yi shi da tafarnuwa na Larabawa, ko an je an ci wani menene a duk ya makale ya saka ci yana baki yana duyi yana wari, ko kuma bayan an gama ci idan kogo ne a haƙori an sa toothpick kuma an kwakule duk baki haƙori na ƙarni yana abin nan ya matso kusa da ita, duk ya tayar mata da hankali. dole sai in yayi wannan kuma ya samu ya wanke baki ko ya samu asuwaki na darbejiya ko danyi mai kyau ya goge bakin sa ko ya sa kanin fari ya tauna duk wari ko dan doyi kanin fari kwaya dai bi ita ma ya koya mata haka ta dan tauna ko an goge baki da asuwaki baki ya dan gyaru haka zalika kai ya zo mata kuma ya dawo yayin da duk ya buga yana wari ya je wurin sana'a ko wurin koyarwa ko wurin tuki ko kasuwanci yayi sama da ƙasa a kasuwa duk hammata tana wari biyi wanka bai zo kawai yace yana ta bugawa yana warin hammata yace zo guri ya daure yana wari yazo yace mata zai ba za ta ji nutsuwa ko kwance hankali ba haka zalika kuma ya kamata ma ko ba komai in ya da yayi wanka tunda an je an samu sabulin nan na naira 50 ne ko 100 ya dan wanki hammatarsa da jikin sa in yana da dan wani abu na turare ya shafa in babban mai kudi ne je babban kanti ya je su yo body spray ya fesa a jikin sa saboda me matarsa ta karbe shi shi kanshi in ana yi dan alawan nan ga sanan mutun ya sai jaka alawa naira 50 ce ya ajiye a wardrobe din sa duk in ya gama wankan sa ya brush ya fito daga banɗaki ko zuwa kin sa ya jefa ya alawan naira 5 a bakin sa yana magana tana jin kanshi ya dan fasa alawan ma ya sa mata rabi a bakin ta tana magana yana jin kanshi shi ma yana jin kanshi ba sa damun juna to wannan shine yayi setting ya shirye zuciyarta yadda lokacin kuma da zai zo ya fara cire mata kaya yana shafa ta yana kissin dinta za ta bashi cikakken gudunmuwa har ma zai ga ita ma tana yunkuri gurin aikata wani abu gare shi na jin dadi a wurin jima'i zuciyarta tun a lokacin ta samu kashi 50 na abin da ake cewa climax wato kaiwa kololuwa gurin jin gamsuwa kamar da shi climax din sa in an masa bayani zai gane ta wannan tunkudar da mani yake ya fito da kuma ya gama tunkudowa ya gama jin dadi ita climax din mace ka auna shi kamar susa kunne ne kana cikin susa kunne kana cikin su kawai sai mutun ya ji wani numfashi yayi ajiya zuciya sai ya ji ya gaji da ya koshi da susa kunnen sai ya cire abin da yake susa daga kunnen sa shikenan ya ji dadi kamar haka gamsuwar mace take duk kuma mutum yana susa kunne zai ji gaba ɗaya jikin sa yake idanuwansa sun limshe bakin sa ya bude hannayensa sun saki gefe kamar haka jama'in mace yake zuciyarta ake narkawa tun kafin aje ake so akalla namiji ya sami kashi 50 na jin dadin ta da gamsuwarta lokacin da zai fara taba ta ya fara rungumar ta yana matsa ta yana kissin dinta a lokacin zai ciki ragowar kashi 25 ko 30 ko 50 din to shine zai sa matarsa ta ji ta ji wannan gamsuwar da za ta yi wasu irin al'amura wanda shi kadai ne zai iya fahimtar wannan abin wanda wani lokacin ma sai masana sun ce sai ga mace ta fita daga hayyacinta ko wani shauki ko wani sambatu ko wani abu sai kuma sai a ga gaba ɗaya jikin yayi collapse kamar wanda aka zarewa rai sai kuma numfashi sai nishi a hankali ta samu gamsuwar da ba wani da namiji kuma da zai zo ya iya mata wani burga da wani abu da za ta kalle shi domin ta koshi sai kuma bayan kwana biyu kuma ta ƙara maruwa ta tatso sha'awa sannan shi ma kuma haka sannan sai a zo a sake yi a biya wa juna bukata in ba a yi haka ba to lalle ba a biya wa mace bukata ba an bata da sha'awa ita ma bata san meye ma sha'awa ba bata san meye ma muhimmancin jima'in ba ita kawai gani take yi jima'i wani abu ne da namiji zai zo ya fada ta da kasa yayi ya tashi ya tafi kawai tana kallon sa na mamaki wai me wai yake da wannan abubuwan da yake na shirme in kuma waye ya ce irin na ɗan zamani ga kallon blue film da ake a wayoyi dama yanzu wayoyi ana ta bude su ta kan internet ga karance karancen batsa har da mafinafinan Hausa yanzu duk suna ta koyi da irin wannan to kaga tana da sha'awa a zuciyarta tana ta ayyana abubuwa a zuciyarta tana ta kawo nanduka na wani wane ko wane ta gani ko a talabijin ko a littafi ko a blue film kaga ya batta da ciwo shi ya zama hotihu
to amma mallan kamar bayananka sun nuna kamar namiji ne yake da alhakin rawar da zai taka duk waɗannan al'amura su faru ita bangaren mace ba wata rawa da za ta taka dan a cimma wannan biyan bukata din
lalle akwai rawar da za ta taka domin ita rawar da za ta taka shine ta hadin kai amma yadda halitta ta zuciyar mace take kullin tana sauraro ne mijinta ya jata ta bi shi in dai zai jata to za ta bi shi mu abinda muke so ya gane ya jata din ta bi shi ko a kasashen da suka ci gaba su America da nahiyar Turai ai har yanzu suna jiran namiji ya zasu su bi shi ballanta namu da muke Hausa Fulani da kunya da rashin wayewa da kuma fitsarar tamu bata kai tasu ba
saboda haka almuhim shi din ya kamata lalle lalle a gaya masa yadda zai jata, ita kuma sai a gaya mata salo da irin yadda za ta yi in har ya jata ga ita kuma irin bin shi da za ta yi ta ba shi hadin kai.
Saurare, iyakacin shirin namu kenan, da fatan wannan sako ya isa ga ma'aurata. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti, da Mukhbil wanda ya taimaka, da kuma injiniyan mu Mr. Wagner, da ma masu sauraron mu waɗanda suka bi mu ta Facebook kamar Aminu Ibrahim Abdullahi, Salihu Musa Sadau, Sulaiman Nuhu, Ibrahim Acha, Aliyu Habibu Dubani, da Gali Shehu Sadiq. Sai gobe idan Allah ya nuna mana, ku huta lahiya. Yau ya rasa kaza a gaban su kwarai ba za su bari.